yau idan ba manta ba muna 22 ne ga watan Rabi'ul Awwal hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1440 wanda ya daidai da 30 daidai ga watan November miladiya ta haifar Annabi Isa dan nan Maryama alaihi wassalatu wassalam shekara 2018 kamar yadda yan uwa suka san duka ranar Juma'a daga karfe 9 zuwa 10 idan Allah ba mu iko mukan halarta wannan wurin domin ci gaba da muhadara wadda yan uwa suka saba saurari a gare mu insha Allah to a wancan satin da ya wuce saboda wani uzuri da ya gitta ba mu samu halartuwa ba insha Allah dan haka muna bada hankuri ga yan uwa amma insha Allah yau Allah ba mu iko mu samu halartuwa sati wanda ya gabata yan uwa ba su mance ba mallam ya muna bayani akan abin da shahi islamology dan ko yau abin da mallam zai muna bayani insha Allah shine al-abtal muna fata Allah subhanahu wataala shi ma mallam jagoranci Allah ya kara fahimta da ikhlasi kuma muna jaddada godiya ga yan uwa da suke ba da lokacin su da kulawar su domin bibiyar wannan shiri insha Allah dan haka mallam al-abtal insha Allah zai bayani cikin Allah sauki
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما لن سأله دا سوران يوم ورسك أيكي تكين جدا تيلي دا راديو نا بومفيري دا كما دون يوم ومسلمي ما سوسك اللمو دا سورارمو منا مسو غيسواتا الدين المسلم منا مسو كما فاتانا الخيري منا فاتان الله سبحانه وتعالى يبام إخلاصي لذاتي وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتسمع يوكم وقبات أيام الله سبحانه وتعالى يكرا يوكم ومناكا هكا الله يسلم الجنة فردوس تكسن شي مكو ممو دمودكو قبات أيام يوزا متطوراكا ونموضوع إيدك تكين موضوع منا المصطلحات سبور منا غير المصطلحات كنا سنة مهم منتي كافين إن الله يبام إيكم متألا كامو كيت راسو مساموني لنكسو وند لا بأس به cikin irin waɗannan mustalahat kin saboda musulmi ya zamanto wayayyen mutum a kuntu kuma akan yamshi ala bayyinatin min amrihi bai dace musulmi na tsaya saka gaba shi da Allah ya ce shi ya kamata ya jagoranci al'umma kuma shi ne ma bai ma san abin da halin da al'umma take ciki ba da irin abubuwan da rayuwa take gudana akan shi Allah subhanahu wa ta'ala yake mukim to yau zamu yi bayani kan mustalah na al-abtal kalima ta al-abtal wani in ji ta zai ce kuma abin da ake nufi da al-batil shine ƙarya ko ba haka ba abin da yake ba gaskiya ba to hakika wannan kalma ta yi hannun riga da wannan ma'ana al-abtal jam'i ne na al-batl in an ce al-batl shine jawami ko ba haka ba ina ganin ma da yaren zubarmanci ana cewa wangari ko shine zalumi ko jawami ko to a takaice dai al-batl shi yasa suke yanzu cikin yaren kwallo suke ka al-butula in an ce butula shine shampiyona an gane ko butulatu kaza da butulatu kaza masu kallon balon da yake a cikin basu hanya in ana sauraron komentar da ake yi da zarar cikin ake kiran butula butula nan ba ƙarya ake nufi ba ana nufin wato shampiyona an gane wato abinda zai nuna kwarjini da zarumta da jajircewa da iyawa ta waɗansu to musamman in fagen kwallo na ana nufin kwallo to wannan kalma ta al-abtal jam'i na al-batl shine jarumi mutum wanda yake gwarzo tun da cikin al'umma ko cikin mazaji ba Hausa suke cewa akwai mazaji ko ba haka ba akwai al'amarin da yafi karfin rago yafi karfin mutumin da bai da kwaso to kalma ta kuma in mun ka dauke batala shine abu ya lalace القرآن الله سبحانه وتعالى في ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الله شيني قسكيا دعا بند أكي أنبتو وندما الله بكرياني كاكو بكريان قسكيا با سهدوا هنا فاتا أنت من تبير دعاك سوء أتي كريان قسكيا سهدوا بني دمو يتقيوا با دمو دعا الله رقيا بمبن تاسم كما ما سهل كان يسوري قسوا فأكو بمبنشي تو أما إنك دمو تنا قبلين فاتا مكانشي قلوك تبسا كريان to ba ta maka shi kawai lokaci ne yake yi ko ya jahilci cewa abin ƙarya ne ko kuma ya san haka ne amma akwai burin da yake son ya cimma dan haka dai kalima ta batsalu in an cire alif tana nuhin zarumi ba mu sani ba wallahu a'lam ko dan saboda zarumi yana bata ga abinda kayan anjojin yaki yana bata yawan bata kaya daga nan suka samu ta amma dai al batal zarumi an gane ko al batil kuma shi in an sa alif shi ne ƙarya kenan sun yi hannun riga dan kan wani safanin kalima dai ce to in mun ka dauki wannan kalima ta al batal game da abin da yake faruwa da ita a cikin wannan lokaci wanda da yawan mutane kuma wasu hankalin su bai kai ba duk da yake malamai da sauran waɗanda suka san abin da suke yi suna nabdaha mutane suna faɗakar da su kan irin abin da wannan kalma take ta kunsa za mu ga cewa a Turai da kuma ƙasashen da ilimi ya ci gaba da sabbin canjin da ake samu ana ba da lambar yabo a duniya za ka ji akwai abin da ake cewa Nobel Nobel kin nan mutane da sun kai fice a wani abu ana ba su wata tukuntayi yabo nan ma yau ina sauraron labarai a nan Niger nake jin labarin akwai wata kungiya da za a ba wata lambar yabo a duniya saboda kokarin da suka yi na fafutukar kare haƙƙin ko dan adam ko kuma ina ganin fafutuka na kare haƙƙin yan jarida ko abin da ya kama da haka to Nobel an kirkiro shi ne a ƙasar Scotland da ana bashe shi a fanni daban-daban fanni na adabi fanni na zaman lafiya fanni na ilimi fanni na rike-rike fanni na dai wani mutum wanda ya kawo wani abin a zo a gani to amma wannan kafin ba a fara ba da wannan kyaututtuka kasashen Turai saboda a yi ta shiji in mutum ka ba a karfafa mishi gwiwa ana ko a baka kyauta ko a daga sunanka ko a yi wani mutum-mutumi naka saboda nuna ka yi wani abu ko a yi wani mutum-mutumi don tunawa da wani abu a duniya za ka ga yanzu misali Statue de la Liberté wanda ƙasar America suka yi saboda ba baƙaƙen fata 'yancin su da kuma Statue de Abdullahi wanda ya yi ƙasar Senegal na nuna ɗan Afirka da aka bautar yana riƙe da ɗansa da wane ne da kuɗin da ya kashe da kuma mutane da ya ɗauko daga Koriya ta Kudu su yi wannan monumentin tunawa da wani kwanakin baya wani 'yan Afirka suka je suka yi yaƙi a ƙasashen Turai da aka ɗauka wai shugaban ƙasar France ya sa an yi wani mutum-mutumi nasu na nuna goyon bayan da sun ka kawo da abin da ya kamata haka hayaniya-hayaniya don hayaniya ce ina fata an fahimci to amma ina so in ɗauko ɗansu abtal da suka shahara a tarihi sannan mu bayyana menene dalilin da yasa aka ce musu abtal mu ga kuma menene hikimar da take ciki kuma menene ɓangare da take ciki na farko za mu ɗauko mutum na farko cikin abtal shine Thomas Malthus Thomas Malthus wani mutum ne ɗan ƙasar Ingila an haife shi a 1766 an gane ko ya mutu a 1834 wannan mutumin ya taso gidansu akwai dukiya akwai arziki kuma mutum ne wanda ya taso cikin karantarwa ta kiristanci saboda wannan yana da muhimmanci kasan ƙasar mutum da addininsa da irin yadda ya taso to ya kawo wata teori a duniya ta cewa ya kamata a rage mutane a duniya an gane ko wanda yanzu teori kin shi ana karatunta a jami'o'i to wanda waɗansu suna kawo ta akan ko a rage haihuwa a duniya ko kuma a sa tazara to amma su sai da haihuwan da suke kira tazara saboda mi saboda in sun zo da cewa a daina haihuwa a duniya kaga za a samu matsala to sai suka yi ma teori kin shi kwaskwarima tunda shi lokacin shi daban irin tunanin da ya kawo daban yake cewa ya kamata a rage mutane a duniya dalilin da ya kawo abubuwa daban-daban daga cikin su yana nuna cewa da za a bar itace su cika duniya da mutane da za su samu wurin da za su zama ba yace da za a kawo kaza da zakara a sa cikin kuku in suka ci gaba da haihuwa kukun nan zai ci gaba zai dauke su ba kenan duniya ita ce matsayin kuku ka gane ko wanda in an sa su ko dan gida ko kaji wanda wani bai san kuku ba da Hausa an gane ko wanda in ya cika babu wurin da za su zama haka yace dabbobi da za a bar su ci gaba da hayayyafa a duniya da rasa hana duniya da za a rasa wurin da za a zauna a duniya yace to kaga wanda ya kamata a rage mutane a duniya to ya za a yi a rage su kuma yana nuna cewa saboda shi baban shi manomi ne suna da gonakin noma ya nuna noman da ake yi a ƙasar Ingila na mutake da suna alkama bai isan mutane kenan za a kai inda mutane yunwa za su yi musu yawa wanda shi zai kawo rashin zaman lafiya a duniya yace to a ga hanyoyin rage mutane a duniya daga ciki ya ba da shawarar a rinka yin zubar da ciki shi suke kira avortement na biyu ya ba da shawarar cewa ya kamata a rinka mata annurai su daina haihuwa kaga mutum bai zo ma a duniya ba balle ya samu wurin da zai kama mutane matsala abincin shi ɗaukar nauyin shi lalurar shi baka da nauyin da zaka ɗauka ƴaƴa ina fata an fahimce ni daga ciki ya kawo kamar a kawo abinda ake cewa al-ta'un al-ta'un shine kamar musiba shine suke kira da turanci epidemic wato a watsa cututtuka da za su rage mutane a duniya daga cikin tunanin shi ya kamata a kawo al-hurub shine yaki yaki shi sa in ka dubi irin cututtukan su sida da ake cewa ba da magani su irin su Ebola kana gane ni da kuma irin yaki yakin da ake yawan haddasawa mutane na ta yawan mutuwa an gane waɗansu masu irin wannan tunanin da shi suna daga cikin abin da suke kawo yace to in an kai haka nan duniya za ta zama lafiya kuma za a samu economy da za ta ci gaba da yaduwa a duniya to mu ace wannan a gefe to kaga ya kawo wannan nazariya ana karanta ta a duniya waɗansu suna goyon bayan ta amma waɗansu kuma ba sa goyon bayan ta ina fata an fahimci zaka samu waɗansu addinai sun yake ta tun wancan lokaci addinin kiristanci manyan malaman addinin kiristanci sun yake wannan amma ba abu na wanda suke faɗa ba saboda suna ganin yanzu akwai wanda ake son a shafa ma kashin kanshi kaga ne manyan malaman kiristoci na catholic da protestant ba su yarda da wannan ba addini na kasar india bai yarda da wannan ba amma akwai addini da ake son a shafa ma kashin kaji saboda ana ganin waɗanda suke kuke da wannan addinin kauyawa ne ba su waye ma duniya ba kenan su ne suka kawo tarnaki suke so su kawo wannan matsala kowa ya yarda da wannan abu a duniya abinda ake son a nuna kenan ko a labe da tawilin na soshi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi azalo kenan ya kamata wannan shi ma azalon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin shi da abin da ya kamata haka albatal na biyu shine Sigmund Freud wani bai yahudi ne na kasar Swiss an gane ko wanda suna ganin kasar Czech aka haife shi har ya tashi karatun shi na likitanci Sigmund Freud an haife shi a 1856 1856 karni na 19 kenan to wannan mutumin da yayi karatu na likitanci musamman na sanin jijiyoyin dan adam kankana yadda suke kai labari da irin yadda dan adam yake rayuwa to sai yayi na farko ya nuna shi bai imani da kowane addini ba kaga wancan kirista ne to shi wancan ya nuna babu Allah bai yarda da akwai wata power ba ko wani pouvoir wanda yake rike dan adam ko wanda yake kula da dan adam kawai dan adam haka ne yake babu wani pouvoir saman shi to sai ya rubuta wasu littattafai waɗanda ya rubuta littafi kan yadda dan adam yake damuwa da sha'awa an gane kamar saduwa da yamaci an gane sai mun yi hankuri tunda abubuwa ne nasu ko da mutane suna ji abubuwa su da dadi haka ne suka zo to sai nuna cewa yayi examining mutane da dama yayi musu consultation ya gano cewa mafi yawancin rashin lafiyarsu ya samo asali daga sha'awa ta yaya mata jiki cewa to kuma sha'awar nan ta yaya mata abin da yake kawo ta shine kamar mutum ya samu matar da yake son ya tara da ita to sai a samu wasu dokoki ko na al'ada ko na addini sai su ce ba mutum bai auren mahaifiyar shi bai auren kaza bai auren kanwarsa bai auren yarsa to wannan shi yake kama dan adam ciwon da yake rayuwa da shi har ya mutu ko ya kai shi ga dokar wani mataki ko ya zan dan ta'adda ko abin da ya kama da haka kafin kin so ya rubuta dan adam yana da wadansu abubuwa waɗanda lemuwa shine ni da kaina an gane ko sai premua abinda ya zamanto kafin ni domin dan adam yana rayuwa ne da kafin ni wannan nan al'ada da addini kenan su suka zo suka tauye abubuwa tunda al'ada ta riga dan adam addini ya riga dan adam mun fahimci wannan da kyau to duk da yake asalin dan adam ba al'ada bane addini ne don annabi adam alaihi salam akan tauhidi yake amma dan ƙarya sai a ce ai al'ada ta riga addini al'ada ba ta riga addini ba addini shi riga al'ada mutane ne daga baya suka bauɗe suka fantare suka saki hanya to sai ya nuna cewa lemuwa kai da kanka abinda kake so da abinda kake tunani kidan ya ci karo da al'ada da addini sai abubuwan da mutane suke kirkirwa ko suke hasashen za su kasance bisa to duk wannan tatsuniya ne kawai a bar dan adam ya rayu irin abinda yake son ya aikata saboda ya ji dadi a rayuwarsa yace da yawan mutanen da ya maka consultation ya gano sun haukace ne ko sun samu matsala ta rayuwa saboda irin wannan yana ci gaba sai rubuta littafi na al-muharramat wa tamtam abin da ake cewa al-muharramat su ne abubuwan da aka hana ko al'ada ta hana ta al'umma ina fata an fahimce ni ko kuma addini yace to at-tamtam wannan duk tarihi ne kamar asatir ne tatsuniya ce wanda mutane suka gada sai yayi wata kissa wanda yake son amma ta zamanto ana aiki ne cikin mutane wata kissa ce shine cewa ya nuna akwai sa guda uku an gane ko sa guda uku na mijin saniya ɗaya daga cikin su an gane sai ya tara da mahaifiyarsa to tara wannan da mafin sai ta sanya masa ciyu wannan ciyu sai zan sanadiyar mutuwarsa to sai mutane suka dauki cewa ashe duk dussa wanda ya tara da mafin shi zai mutu sai mutane suka dauki wannan tasuniya sai suka ce ai duk mutum wanda ya tara da mahaifiyar shi zai mutu zai hadu da ciyu za a haifi yaya wadanda suke da matsaloli duk kowa da rayuwar shi za ta shiga cikin matsala yace to asalin wannan kenan irin yadda muke da logo wanda ake sanyawa yanzu kamar ƴan kwallo na kasar Nigeria suna da shahu ƴan kwallo na kasar Cote d'Ivoire suna da giwa yace to da waɗannan mutanen da suka rayu a waɗannan wurare sun kasance suna ganin waɗannan abubuwan su ne allolin su koko abubuwan da ke ba su sa'a to yanzu da dan adam ya ci gaba ya kai matsayin da yanzu tunanin shi ya wuce na Allah sai ya koma wannan kallon nashi na da abin dariya sai ya sanya shi cikin kwallo ko yayin hoton shi ya aje saboda ya rinka tunawa da waɗannan abubuwa to haka abubuwan da an ka haramta su ke an gane ko so wannan shi ma teorikin shi yanzu ana karatun ta duk da yake ko a can Turai akwai waɗanda sun kai mu'arada da shi waɗanda suka nuna abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne to amma da yawa waɗansu yanzu sun ɗauki wannan shi yasa kake ganin cewa yanzu ya kamata a bar ɗan adam ya yi luwaɗi namiji aure namiji mace ta aure mace duk tunani ne na wancan mutumin wanda ya nuna cewa duk abin da an ka haramta ba wani abu ne wanda an da wani muhimmanci cikin al'umma Sigmund Freud ina fata an fahimce ni to kaga a shi waɗannan abubuwan in muka kalle su aljuzuru tarihiyya suna da asali ba abu ne wanda yau ne yazo kwatsam kuke ganin shi ba ka gane ni a waɗannan mutane suna samun goyon baya har suke kokarin yanzu duk kasar da ba ta ba da izinin namiji aure namiji mace ta aure mace ba za a hana musu taimako kana fahimta ta yau har ya kai inda jihar California ta America wanda ya ci abun nan zabe dan wannan aqidar ne mai yin duwadi ina fata an fahimci ni wanda kuma duk shugaban da ke son ya samu ƙuri'a waɗannan mutane kuma ya samu jaha su kuma ya samu taimakon su wajen taimako dole sai ya fito yayi abin nan shi yasa kake ganin hatta da tallan wannan abu suke yi a duniya lokacin da Obama ya zo yana samun mulki a ƙasar Senegal ya kawo wannan bayani ya ce Macky Sall ya kamata Senegal a ba da dama a kaza Zimbabwe lokacin da Mugabe shi na nan sun kawo wannan ka'ida suka ce dole sai an bar namiji aure namiji mace ta aure mace suna da buƙatar wannan ƙasashen su saboda muna da talauci ko ba haka ba ba mu yi da kan mu kenan ya kamata a ce an aza mana dokar da za mu saba ma Allah da saboda mu samu abinci ko a ba mu taimakon kuɗi wanda za mu tafiyar da kasashen mu da shi wanda Mugabe shi ya ba su raddi mai kyau ya ce shi bai hanawa amma yana da sharuɗa guda uku in an cika waɗannan sharuɗa ba matsala a je a yi a ɗaura ma namiji da namiji aure bayan shekara biyu in ba su kawo ɗa ba shi zai yanke su zai yanka su a ɗaura ma mace da mace aure bayan shekara biyu in ba a kawo ɗa ba ya ce zai yanka su abu na uku duk abu in za a yi shugaba na gari shi kamata ya fara ya ce to shi Mugabe shi zai fara wannan auren shi shi ne namiji Obama ya zo shi ne matarsa a ɗaura musu aure to ban sani ba sharuɗin ko za su cika ko kuma ka Allahu a'lam duk da yake an ce bai da lafiya mu muna fata irin waɗannan jarumai su kasance musulmi ba ina fata an fahimce ni to kaga menene ya kawo wannan saboda ni saboda wancan mutumin wanda bai yi imani da Allah ba bai yarda da akwai Allah ba ya kawo tuyikin shi a matsayin shi na batsal jarumi ne fa a duniya su a duniyar su jarumi ne ka gane ni to amma su ce ya kamata irin waɗannan mutanen a ci gaba da tunawa da su a ba su free har za a bada free Nobel ko kaza ga mutumin da in ka karanta tarihin rayuwarsa wanda an ka ba free Nobel kin nan in ba kai aniya ba sai ka gano wani mutum ne wanda ya shafka ma duniya sharri kuma shine ake ba free Nobel na fata an fahimci ni to wani ba za mu ce duka ba wata na yi ba wani a ilimi na yi binciken shi amma eske hakikatar binciken nan nashi ya kawo mu duniya alkhairi shine abin tambaya batal na uku da muke son mu tattauna akan shi shine Bob Marley. Bob Marley wani mawaki ne na kasar Jamaica. Jamaica tana yanki wancan na kudu na America. An gane ko? To, Bob Marley asalin iyayen su bakatan mu ne da aka kama waɗanda suka je bauta suka gina kasashen Turai wanda har yanzu ba a yi tunanin a biya haƙƙin ɗan Afrika da aka kashe ba a wajen yaƙi. Har yanzu ba a yi tunanin a biya haƙƙin ƴan Afrika waɗanda aka ɗauka aka kai Turai suka yi yaƙi can aka karkace su. Har yanzu ba a yi tunanin a biya ƴan Afrika ba waɗanda suka je aka ɗauke su matsayin suna aikin badala. Ko ba haka ba? Aikin badala ko nan kasashen mu an yi shi. Wai ma'ana aikin badala. Ba a baka ko dala. An gane ko in ko mu ce ko fitika. To shi ne aikin da suka yi. Wa zai biya su? Shiru. Kasewar da aka yi musu shiru kasashen da suka je suka yi yaƙi me yasa har yanzu ba a ba su haƙƙin su ko ba a biya rayukan su ba shiru saboda rayuwar dan Afrika ba rayuwa bace shi dan Afrika mutum ne wanda kawai gashi nan bai da wata kima za a iya masa komai kuma babu wanda zai biyan haƙƙin tunda waɗanda suke wannan banda ba su imani da akwai Allah ba ba su yarda akwai ranar tashin alkiyama ba ba su yarda cewa ƙarfi ga hannun Allah yake ma yana ba da shi ga wanda ya ga dama amma za su shiye duk abin da suke so su mutumin su in an kashe daya to duk duniya za ta ji amma ku mutanen ku za a kashe miliyoyi amma duniya ba ta san abin da ake ciki ba su mutumin su an kashe daya za a iya biyan diya ta miliyar 10 na dola amma ku in an hallaka mutane ko da za a biya sai kaji an ce wani mutum za a bada miliyan 10 na sefa wani mutum miliyan 15 shine diyar ta Afrika amma diyar dan Turai miliyar kaza na dola ko na euro to ya kai haka na fata an fahimci ni to ba za a tado irin waɗannan maganganun ba saboda mi saboda ana ganin cewa tado su rashin hankali ne an gane ko shi ko mire ne ba dole bane gaskiya za ta yi aikin ta rana daya yau da gobe yau da gobe yau da gobe gaskiya za ta yi aikin ta ina fata an fahimci ni kan mu san tsammalin mu kadai ne mun kare rayuwa akwai bayan mu an gane kuma yau da gobe tana canzawa yadda Allah ya dauki bakaki har ya kai su yau gashi cikin shekara 50 sun fara mulkin kasashen duniya to ba abin mamaki bane ga Allah mu da muka yi imani mun yarda akwai ubangiji mun san da cewa a wannan abin bai buwaye Allah ba amma abubuwa suna canzawa ne cikin lokaci to shi yasa waɗannan abubuwan ana sani da su amma ba a iya magana kan su saboda mi saboda ana ganin lokacin mai yin magana kan wannan ma hatsari gare shi ko abu ne wanda zai jawo matsaloli ko ko hauka ce mutum bai dace magana kan haƙƙinsa ba sai dai yin shiru ya bari al'amura su ci gaba da tafiya duk kotunan da anka azana duniya yau gashi ana kama waɗanda suka yaki a Yugoslavia da ina manyan sojoji ana musu shari'a muna gani a kotunan duniya ana kama waɗanda suka yi tawaye kai su ai musu shari'a amma su waɗancan shuru saboda su suna saman doka duk kotun da ta ce zata magana kan sai su ce wannan kotu ma busu mai da ita a duniya ba ba komai bace to Bob Marley an haife shi a 1945 a Mill Neeson County ya rayu shekara 36 an gane ko ya mutu a 1980 ya zo Afrika so daya a kasar Zimbabwe lokacin da aka ba su yanci har ya musu waka da sunan Zimbabwe an gane ko to Bob Marley ba musulmi bane yayi wakoki daban-daban waɗanda wato sun da cin karo da abinda Turawa suke so duk da yake Kirista ne amma yana ganin abinda ake aikatawa ba gaskiya bane to yayi magana ya yi musu duk da yake ka san duk inda ka faɗi gaskiya za a ce kai zage-zage kake ba ka da ladabi ba ka da biyayya kai ka daina manya kullum duk mai faɗi gaskiya dole sai ya haɗu cika da irin waɗannan matsaloli ko ba haka ba sai a ce kai ɗan sonta da zamanin tsaye ne kai yanzu ma in suna son su hallaka ka sai su ce maka a kai dan ta'adda ne ko kana goyon bayan ɗan ta'adda ko da kana taimaka wa mutane an san gaskiya ne kai ba ta'addan ce shawa kai ba amma dole za a bi yadda za a yi a hana wannan aikin to Bob Marley sun tuhumce shi da irin waɗannan abubuwa shi yasa babban kungiyar leƙen asiri ta America ta nemi ya mata aiki CIA ya ce shi bai aiki a wannan wuri saboda mi saboda wuri na nan wurin da ake shirya ma duniya munafunci ya za a yi ni in zama cikin munafunci in ni ya haka kiran ban kyauta ba to kaga yana akan fitra to wanda ana ganin ma da su aka gabe kai aka kashe shi tunda ya samu ciwo wanda ya kamata a yi masa magani a babban likita ta America kan Miami ya mutu ba Miami ba saboda akwai Miami akwai Miami to wani kauye a ce Miami shi aka kaman Niger ne aka kawo shi a'a Miami wani wata babban jaha ce a ƙasar America ta aka kai shi amma da suka san makiye su ne su yi masa magani har sai da ya mutu wasu suna ganin a'a sharri ne ake musu amma dai Allah shi ya san abin da ya faru wallahu a'lam to Bob Marley ana yin le 11 mai 11 ga watan 5 ana sallata shi a duniya wanda ya samu matsayin da ko shugaban kasa ko shugabannin nan kasa sai a duniya ba su same shi ba an gane ko to yana da wakoki da yake yi na yabon adalci da irin yadda kamata duniya ta zama da lafiya ba wai sai bakake ba amma abin shi ya fi zama kan zancen bakaken mutane to yayi wakoki daga cikin su akwai inda yake nuna ma mutane ko da za a hallaka su gaba ɗaya kar su bar haƙƙin su saboda bi saboda bai yiwuwa a kashe kowa da kowa tunda in sun ce su kashe kowa da kowa ba za su iya ba kuma suna da buƙata ta kasancewa mutane su ga bayan su na rayuwa saboda kowa an mutum mutane a ciki ko ba haka nan bane kenan bai yiwuwa a ce yau akwai shugaba babu talakawa an gane ko kuma dole in akwai talakawa sai ai kokarin an samu shugaba don zama mutane ba zai yiwuwa haka ba an gane ko to la yusluhu an-nasu fawda la salatatuhum ko la yusluhu an-nasu duk yadda muka jabaitin la yusluhu an-nasu babu abin da zai inganta mutane ko la yusrufun nasu mutane ba za su inganta ba al'amarin su ya tafi ko da mun to ruba'i ko da mun to surati shi fi din a wajen malaman lugha so san wannan to sai Bob Marley yake kiro ta waka yake cewa so now you see the light is turned up for your right so tabbas now yanzu you see the light mutane kun kaga haske an gane ko stand up for your right ko tashi ku nemi entry company har a lokacin da yazo Zimbabwe yake cewa every man got the right to decide his own destiny ko ne dan adam yana da izinin ya zama to shi zai karrara shi zai tabbatar da kamata shi rayu ba wani zai ketaruwa daga wani wuri bai nuna ma yadda kamata ka rayu tare da matarka yadda kamata ka yi addininka yadda kamata ka gudanar da kasarka yadda kamata ka gudanar da ayyukanka na kasa kana fahimta ta ku to waɗannan maganganu suna da hatsari to amma ina ne me yasa gashi makiyin su ne kuma suka maida shi batsal fil alam kamar wani zarumi a duniya to anan nake son kafin in shiga nukta babba wanda zan tukewa da ita shine cewa shi yanzu abin ban mamaki yanzu duk duniya ba mu da zarumi mu musulmi sai waɗanda mutanen da su ba musulmi bane yanzu duk abinda alqur'ani yayi bayani duk abinda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi duk irin alkhairin da muke tare da shi yanzu mu duk ba mu da wani shugaba babu wanda ya dace mu yi tinkaho da shi sai kafiri shi yanzu duk hankulin musulmi sun tafi cewa yanzu in ka ce musulmi baka zarumi goma na musulmi a duniya bai da su yau kuma yan ana rubun free Nobel me yasa ba yau babu wani malami wanda ya taba wani abin azo a gani cikin al'umma ko akan mustawa niveau na kasa ko akan mustawa na duniya babu wani malami wanda ya taba wani abu babu wani musulmi wanda yayi wani abin azo a gani wanda za a bashi free Nobel ko a nuna cewa wannan gurzo ne a duniya alamar tambaya anan kenan yanzu duk ayoyin alqur'ani da muke da su da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai da bayanai da irin yadda musulmi shike da mutane an kasa mutanen duniya kashi uku yana da kashi daya yanzu mu duk babu da zarumin da za a gwadi sai dai yanzu Bob Marley na yazo wayar mu da kai yace so now you see the light yanzu Bob Marley na zai waye mu na kai mu a matsayin mu na musulmi duk shekarun da an kai sai bayan amin nan san karantanka an aize shi ya fara waka amin nan sosu ko sosu ta yanka ba da ke hudi ya mutu amin nan san 80 sai wannan lokaci na mu yanzu now you see the light duk alqur'ani bai nuna mu haske ba to kaga wannan shi na daga cikin abun da an kabo cikin wannan kalma wannan kalma ta al-abtal saboda matukar kai zarumin ka musulmi ne to kai banza ne babu wani malami wanda azzarumi babu wani mutum musulmi wanda azzarumi to wannan tambaya ce sai mu keta da wannan zamu ta yi kalmar mu ta uku sannan mu dawo kan wannan mas'ala din ana ka san Laraba suke cewa al-haqqu ma shahida bihi al-a'dab abinda aka ce ma gaskiya abinda ko makiyinka ya yarda cewa lalle gaskiya kake yi saboda fil ghalib maki in ya san gaskiya ka boye ta zai kana banta ta sai ya boye ina ganin in ya boye ta kamar cin nasara ne gari shi kamar yadda munafikai da makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaki da abin da zo da shi suka boye kuma karshe musu har addini musulunci Allah ya kashi inda ya kashi bai to sai a ce wal haqqu ma shahida bihi al a'da'u wasu masana istinbati da aya wanda a cikin suratu yusuf wa shahida shahidun min ahliha mutumin daga ahalin ta yake amma yayi shaida saboda gaskiya ce tun yadda kai yaki da gaskiya karshe zaka dawo ka bita sai ko kuma ta rinjaye ka shikenan ana nan wani kafiri wanda ba musulmi ba kirista ne a kasar America ana kiransa Michael Hart sai yayi littafi a kasar America New York sai fidin wannan littafi sai ya sanya musu wannan littafi suna al-abtal kalmar da zai da ita muka bude karatu su ne zarumai to da ya fara jera waɗannan abtalikin sai ya yi tartib waɗan menene abtal suka fi tasiri a duniya waɗan mi zarumai ne suka fi tasiri a duniya mutum na farko wanda ya kawo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu wani zarumi babu wani gurzo wanda duniya ta sani irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga nan ina ganin ai an zo da magana babba abu nabi sai aka tambaye shi ya san da kuma za a iya tambaya sai ya rubuta cikin littafin dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne farko ba musulmi ya rubuta littafin ba kristani an gane ko kuma kristan da aka sa America ke rayuwa kuma a wannan zamanin dan bai jima da rubuta littafin ba zuwa amin da sun duni ina ganin in ban manta tarihin da ya rubuta littafin ba ko abin da ya kafa da haka to kaga aka haka cikin dai wanga kalli da ashirin aka rubuta shi kafin karin da ashirin da ya shigo ah yace to dalilin da yasa duk da yake malamai sun yi masa raddi kan kalimatul al-afdal amma zan zo kan maganar su malamai bayan na kare da dalilin da ya bayar sai kawo juzi a mataki na biyu in ban manta ba sai ka tabbata to ya ake kai da akrista ka dauki musulmi ka sagaban krista yace dalili a cikin tarihin addinin su lalle yesu almasihu annabi isa alaihi salam tun nabi wajen annabin allah ne lalle shi yazo da kristanci yace amma kristancin nan wadanda suka gina shi ba yesu almasihu ba daliban sa waɗannan guda ko 12 da suke zanci su ne suka rubuta da wahayi kamar da suka faɗa Yesu Almasihu bayan ya mutu tunda mu a wajen mu har yanzu Yesu Almasihu bai mutu ba kuma Yesu Almasihu ba Allah bane sai suka ce shi bi musu wahayi sannan suka je suka yi ta da'awa an gane ko har suka zo suka yada wannan addini ya kai anan yace amma eh an ka kalli manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yazo da addinin sa shi ya gina magoya bayan sa shi ya tabbatar da fondasiyon ta wannan addinin har ya yadu ga duniya ko da ya mutu ya bar addini bisa tsarin da lalle tabbas addinin ne zai ci gaba ka fahimce ni kenan aiki da mutum ɗaya ya yi ba a haɗa shi da aikin da mutum goma sha suka yi kana gane ni to yanzu sai mu tambaye mu rubuta na musulmi da inda ba musulmi ba mu dauki waɗanda suke rena abin da yake da alaka da addinin su ya akai haka ya akai yi abin bai hito daga kasashen musulmi ba ya fito daga kasa irin kasa America ya akai irin kasa ta tafi kabar addini irin America ta fi yaki da musulunci a yanzu ita ce a gaba wajen littafi da ya fito a wajenta shin mu musulmi ba mu san annabin mu bane ko ko kaka ya ake mu muka kasa gano cewa annabin mu ya kamata ya zama tun farko sai da wani yayi tunani wanda ba musulmi ba ya karance da duniya take ya fiddo muna wannan abin abin tambaya anan ga dukkan musulmi kenan to kaga saboda na farko ba mu karatun littafan addini duniya na zamani ba mu biye da kafafin yada labarai ba mu karatun abin nan sannan mun ci koren yaren waɗannan mutane saboda yana da kyau mai da'awa ya Allah ya hore mai bayyuwa ko ya koya amma mu addinin mu na duniya ne addinin musulunci alami ne yanzu an ce addinin duniya ba ana nufin kowa sai ya musulunta ba an gane a addini ne wanda na duniya ne ma'ana ya kamata mutanen duniya su karbi addinin ko ma ba su karbi shi ko su san shi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa uhiya ilayya hadha al-qur'an li'unzirakum bihi wa man balagha ay wa man balagahu al-qur'an قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا مود ادى الديني لدنيا تو يا انكاي موكا كاسا موكا بري مقيان مو سوني زاسو زووا دا wannan wannan abin su yaya ta shi a duniya su yi da yaren da ma duniya za ta shi kuma ya anka wani littafin da ya musulmi bu san shi ba ya anka musulmi bu san da abin nan ba to wannan mutum dari ne ya fitar an gane ko da 100 influential person wai mutum 100 da suka fi kowaɗan mi tasiri a duniya shine ya rubuta littafi a kansu kuma littafin yana zan ana sayarwa a duniya ya kamata an yi traduction shi ina ganin zuwa ga langa daban-daban har faransanci mutane su karanta su ga mene ne shi wanga ko shi wanga littafin wanda Michael Hart ya rubuta don kasar America to mu dawo a addininci malamai suka ce akwai kuskure cikin kalima ta al-abtar saboda shi ya rubuta littafin shi akan jarumai ita ko annabta ba jarumta bace domin mi domin jarumi ana iya aifar men shi dan ya zamanto jarumi ana haihuwar mutum jarumi amma sai a aifar men shi an gane wannan baiwar da Allah ya bashi sai ta bayyana ta hanyar mu'amala da shi da mutane da tajriba da yake yi da mutane da yadda yake auna mutane ka san baka iya sanin mutane sai kai mu'amala da su ko ba haka da bane mutane suna da dabi'o'i daban-daban kowa da irin tashi dabi'a kowa da irin nashi matsayi kowa da irin nashi tunani kafin ka jagoranci mutane sai ka iya fahimtar hankalin su da tunanin su kana fahimta ta in ka zo an ka baka jagoranci abinda baka sani ba matsala zaka samu in an ka baka jagoranci abinda baka karanta ba zaka samu matsala shi yasa mutun ya kamata ya zamanto ya san rayuwar da yake ciki to amma yanzu mushkilolin mu in muka zo zamu magana kan wadansu abubuwa a duniya mun jahilce su karshen ta zamu iya magana amma cikin hushi cikin kishin addini ba tare da abinda muka faɗa gaskiya bane ko ko ta hanyar da ba ta nuna ya kamata mu yi bayani ba yadda mutane za su fahimta sai dai buyi zafi kata-kata ba sai an tahizantar yawan kafin tasowa ba kana fahimta ta bayani wanda yake akan hujjoji kalima ta kafirci dole a nuna akwai kafiri akwai musulmi tunda Allah ya faɗi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to amma kuma ba ko da su samu tarkizi akan wannan ba an gane ni mu kawo hujjoji da dalilai musamman in mun karance su abin yana da sauki gare mu kana fahimta ta kar mu zo mu nuna cewa a addinin musulunci sai mun nuna addinin ci gaba ne me ye dalili addinin musulunci ya zo ya kawo kiri-kiri a kasashen turai addinin kiristanci ba addini ne ci gaba ba shi har da samun turai matsala sun kai yaki addini saboda malaman su a wancan lokaci duk lokacin da mutum ya kirkiro wani uda sai a ce ta saba ma karantarwa da bible ya zo da shi ko bible aka shi haka suka yi ta kona malamai lokacin da musulmi ko suka gina turai kuma ga shaida nan kasar Espanya gidajen da musulmi suka yi da abubuwan da suka bari duniya take amfanuwa da su wannan kage ya ishe mu hujja ba sai mun bata maka mu lokaci ba wanda kaso mai yawa na biriji na kasar Espanya ta hanyar garuruwan musulmi suke samun shi wannan bai bukatar mu ce sai mun yi fitina ko mun yi kaza saboda aqidar ta musulunci ba ta bukatar yanzu tunda bamu da karfi mu ce sai mun zo mun yi abun ga bamu da makaman da zamu ya kaso amma muna da babban makami shine mu faɗa ga mutane gaskiya cikin usulubi kyakkyawa kana fahimta ta mu kawo da lalle duk abinda wani zai kawo wa sabo mu koma mu alqur'ani mu karanta ka yanzu wani zai zo ya ce a'a ai musulmi zamu koya muku yadda ake tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba sai mu ce a'a doki suratul ali imran suratul ali imran suratul ali imran ya kristoci ne suka zo wafdin najran da kasar yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da su kaga ashe cikin musulunci ba wani na ya kawo tattaunawa ba a'a musulunci ne ya kawo tutun kafin kai ka zo alqur'ani mun ka dauki suratul baqara an gane ko wanda ba ma sabu nuzulukin ta bakan wadansu wafda sun zo amma ta yi bayani kan aqidodin da ba na gaskiya ba kai hatta da mushrikai alqur'ani ya faɗi yadda Allah ya kafa hujjar su سوره العنكبوت تاي بيان ايرن ونن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم كما كان بني قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين كن انت تتناوى كان الديني an saba yi ta a azhar tun wancan lokaci da suke ta yi a yi ta a ina wace kasa ba yau aka fara ba amma abinda ba mu gane ba shin yanzu tunanin waɗansu ne koko dama a addini akwai shi shin sannan kuma mu addinin musulunci ya yi tsara yadda za a yi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da waɗanda ba musulmai ba mushrikai da waɗansu ko ba tattauna ba waɗanne hujjoji ya ba su waɗanne matakai aka ɗauka me yasa duk za a watsar da wannan a ce za a yi kawai ba tare da mu an koma mu zuwa ga tushen addinin mu kana fahimta ta to wannan duk yana daga cikin abubuwa saboda ana so a nuna maka wanda a gwarzo mai tunani wanda ba musulmi ba shi dole kuma shine zai jagoranta abin kuma shine zai nuna maka irin yadda ya kamata a yi kai ka san dan kallo to sai malamai suka ce inda shi Michael Hart ya kuskure duk da yake ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya kuskure shine ya kire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarumi shi ko annabi ba jarumi bane annabin Allah ne kaga wato yana daga cikin lokacin da kake tattaunawa da mutum kakkaci duk maganar da yayi ƙarya ce kakkaci duk maganar da yayi gaskiya ce a'a duba a gani in duka abin da ya faɗa ba gaskiya bane komi kyamar da kake ma mutumin nan in duk abin da ya faɗa gaskiya ne wallahi gaskiya ne duk yadda kake son mutum duk abin da ya faɗa in ƙarya ne kuma kace ƙarya ne in kuma akwai ƙarya akwai gaskiya to sai abi diddiji ga inda yayi gaskiya ga inda yayi ƙarya daidai wa daidai suke ƙaryar da gaskiya ko ku ƙaryar ta fi yawa ko gaskiyar ta fi yawa duk dai ayi bayani kasancewa mutum yayi ƙarya 99 yayi gaskiya 10 ba shi ke nuna a ce duk ƙarya yake yi ba wanda yana daga cikin uslubin da muka rasa lokacin da muke tattaunawa tunda in ni haka nan naka da kaina yanzu in ce duk abin da wani ya faɗa ƙarya ne sai aka dubi magana dubu ya fada amma ƙarya ne amma akwai magana guda da take gaskiya to yanzu ya ra'ayi kaga ni kaina na yi ƙarya kuma na yi abin da ba gaskiya ba to shi yasa a bididdigi a gano inda sababin abu yake a bar mutum me ya hukuncin wani a tambayi me ya musabbabin da yasa shi wani yayi kaza in kana alƙali kan mutum yazo mara shari'a shi maka ai shi me ya hukuncin kaza saboda da yawa haka da sun ka dauki mallam mai wawayi sai mutum zai ce maka to aka rawaka Allah mu yi hukuncin kaza sai ka tambaye shi kafin wannan abin ya faru mu yi dalili saboda mutum goma na iya aiki iri daya amma dalilin da suka aikata shi ba sai bane ina fata an fahimce ni to saboda mi saboda dan adam yana da wayo kullun yana son a bashi gaskiya sai ce mu yi hukuncin kaza amma bai tambaye shi in aka tambaye shi ni wani ya mare ni misali to amma kai mi kai mishi karshen ta kai kai mai mari biyu to sai ka koyi wancan mari biyu da kai masa sai ka fadi kai ya mare ka to yanzu a hukunci a zahiri ya zai kaga kai ba ba gaskiya amma yanzu da za a bincika a ce to wane ni ne musabbabi sai ta a mari biyu yayi mawani ko ko yayi mai kaza yayi mai kaza yayi mai kaza ko yayi lokaci kaza yana cutar da shi a to kai yanzu zaka boye naka don ka bayyana wani saboda kana so a yi masa hukunci wanda shine tafiyar da ta saka ga ana samun matsala a cikin al'amura sai malami suka ce a'a in da ya faɗi cewa tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine fi kowa tasiri a duniya babu mutum mai tasiri irin nasa wannan gaskiya ne shi yasa hatta da sunansa yanzu yana ba waɗannan mutane tsoro da sunan addini da yazo da shi yana ba su tsoro kullun cikin tsoro suke da an waɗi sunan musulunci hankalinsu ya tashi saboda bi saboda babu addinin da ke yaduwa a can irin addinin musulunci sai malamai suka ce to ba a cafanta manzo da al-abtal dan saboda kan wadansu suna yi tsowar zarumi su ce muga zarumin mu muga zarumin mu kuka ku to ku ce ga naku zarumi a muga manzon mu in an ce mishi manzo to bayan manzo in ka ga dama ce zarumi amma ka ce zarumi kai shiru kenan kamar ka kore annabi ta sani a fakaike ka san mai rayuwa ka ciki ka ya kamata a kawo annabta don bai da wani matsayi wanda ya fi annabta to bayan annabtar sai a biyo da wani abu ko da ka yarda da shi annabi ne tunda shi bai yarda da cewa ma annabi bane tunda shi kirista ne amma mu kantar sa ko da musulmi ne wannan sai mu ce a kawo siffar shi ta annabi kawo siffar sa ta manzo an gane ko sannan ka kawo kasance wa shi zalumi ita annabta kuma zalunta bane don ba a samu annabta da zalunta in an kai haka nan da kaga da duk kowa sai zan annabi ko ba ka da bari duk wanda ya wani abin a zo a gani cikin mutane ana iya siffanta shi a ce wannan shi ma ai daga ne ya zan annabi tunda ta wannan dama waɗansu mutane don Allah ya ba su wani abu a duniya suke zuwa su ce su annabawa ne ana musu wahayi ko an sauka musu da alkur'ani kamar yadda wani ina ganin wani mahaukacin soja ne na ƙasar Sudan kwanakin baya ya ce an yi mishi wahayin alkur'ani har da sallah shi ka yi da sunan shi da komi cikin sallar na gani shi zama internet to kaga daga nan sai a saki hanya kan mutum shi zo duk abinda mutum zai yi ba a samun wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan komi jarumtarsa ba annabi bane kenan akwai bambanci tsakanin jarumta da annabta mun fahimci wannan da ke ko malam saboda lokacin namu yana hararenmu yana hararenmu to anan tunda malamai sun tabbatar da cewa Michael Hart ga inda yayi gaskiya ga inda yayi kuskure to yanzu nukutar da zamu tattauna ba akan ta karshe cikin wannan maudu'i shine cewa to ya kamata musulmi su yi hattara menene ai hattara dan menene ba mu da mu zarumi sai wanda ba musulmi ba yanzu in ka tambaye musulmi babu wanda zai masa tasiri da zaka ja aya alqur'ani kace Allah ya faɗa bai da tasiri ga mutane da zaka dauko hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da tasiri ga mutane da zaka ka maganar wani malami wanda ya faɗi wata hikima bai da tasiri amma da zaka ce wani dan kwallo ya ce ko ka ce shugaban kasar kaza ya ce sai ka ga wannan magana ta yi tasiri ga mutane to menene matsalar wannan abin daga idan ya samu asali ba mu ce in sun faɗi magana ba kan mu karɓe ta in gaskiya ce kwanakin baya shugaban kasar Rasha ya faɗi wata magana mai muhimmanci yake cewa dan Afrika in Allah ya bashi dukiya yana da kuɗi yace to inda zai kai kuɗinsa ya aje cikin bankuna inda za a kasuwanci da su ya samu riba shine Turai bai aje dukiyarsa in ka ga ya ɗebo kuɗi mafi yawanci dukiyar da zai waɗansu buƙatocin shi ne da ita yace in yana son a yi masa magani zai je Turai ne in yana son ya siyo kaya zai je China da Dubai kana fahimta ta to me yake yi a kasu komi baya yana zaune yana kallon al'ummarsa mi zan yi in kawo ma al'umma ta cigaba ba ruwansa alhali ko yanzu da ake zancen akwai tsananin talauci tsakanin da kaza san Turai da kasashen abin ga babu talakawa ne amma ba su da proje da taimakawa talakawa, masu kuɗi suna da proje da suke taimakawa talakawa. Gwamnatocin su kwanakin baya ina ji kamfanin General Motors na ƙasar America yake cewa zai zaftare biyan da yake yi ma 'yan ƙasar Canada, zai rage biyan ma'aikata. Gwamnatin ƙasar Canada ta yi alƙawarin duk abin da an ka rage musu za a taimaka musu, tana yiwa a mayar musu irin abin da suke ɗauka koko a ƙara musu. Kaga kenan dole na ɗan ƙasa ya san cewa yana cikin wannan ƙasar. To amma yanzu misali in yi zamanto kowa kallon ɗan uwansa yake yi, ni yanzu ina da family for example, ina da 'yan uwa, ban tunanin ni in taimaka ma 'yan uwata da komai, sai dai in yi zulum da ido ina kallo. To ya za a yi mu ji daɗin zama tare? Ya za a yi mu so juna? Ya kamata a ce duk mutum yana da family, inda kauye ka hito babanka yana can, kai yanzu baka irin rijiyar da zaka taimaka ma babanka, sai dai kafin rai su tattara kuɗi su zo su yi rijiya a kauyen kusa, nan a sharuwa babanka yanzu bai da izini. Yanzu duk 'yan kauye da 'yan kauye gungu-gungu na wani kauye ko na wani gari ko ta unguwa, bai yiwuwa mu yi tunanin me za mu iya yi, dole sai dai Turawa su yi mana furashi mu sharuwa, Turawa su yi mana rijiya mu sharuwa, Laraba su kawo kuɗi a gina mana masallacin ne, mu ba mu da wani abu wanda za mu yi maka mu. Shi ne wannan Vladimir Putin ya ce to wai sai dai ɗan Afrika dukiyarsa tana Turai, abincin da zai ci daga Turai za a kawo masa, in yana da sayayya zai je China ko ya je ƙasar Dubai ya yi sayayya, in bai da lafiya ya je Turai, amma in ya mutu ina za a kawo shi? Dan Afrika in ya tafi Turai wajen neman magani ko Amerika ko wata ƙasa, in ya mutu ina za a kawo gawa? Gawa kenan Afrika ta zan si mai ciyar. Ko ba haka nan bane? To si mai ciyar ko ci bayan da za a yi ta ci gaba? Wurin turbuɗar gawayi kuma a ce an ci gaba. Ka gani? Wurin turbuɗar gawayi ne. Kenan ku kaga wurin turbuɗar gawayi. An fahimce ni tunda Afirka ta zamanto in da take da suna masjara fi. Idan an ce masjara shi ne mafauta. Da zarar an ce za a fasa jikinka kana cikin halaka, tunda mafi yawancin likitocin ba su iya ba. Kashe ka ɗaya zansu. Ina fata an fahimci ni. Sannan ta zama makabara wurin da ake turbuɗan mutane. Sannan ta zama mahalaka inda ake halakar da mutane a kashe su ba tare da sun ji sun gani ba. Babu wani abu wanda abin da. To ya za a yi makabarta ta ci gaba? Ya za a yi mafauta ta ci gaba? Ya za a yi wurin halaka mutane ya ci gaba? Ina fata an fahimci ni. To dole na tunanin al'umma ya wuce mutum guda. Tsakani da Allah ya kamata alal aqall kowa akai, kana da mahaifi, kana da mahaifiya, kana da kaza, kana da kaza, kana da kaza. To lokacin da muke tunanin mu taimaka ma 'yan uwanmu gaba ɗaya mu yi haɗu, kowa ya kawo nashi gudunmuwa, to lokacin ne za a samu cigaba. Lokacin nan duk duniya inda aka ce akwai talakawa kuma akwai program kin da ake yi na kula da talakawa, kuma akwai abin da kai yanzu ba dole bane sai wani ya zo ya ma wa'azi ya ce taimaka ma mahaifinka, ba sai ya ce taimaka ma mahaifiyarka ba, ba sai ya ce taimaka ma 'yan uwanka ba, ba sai ya ce ya kamata kai ka kawo naka gudunmuwa cikin al'ummarka ba. Kowa ya kalli inda yake da kuma gurgurdun halinka, ba dole bane sai kai abin da yafi karfinka. Kuma a koya ma mutane cewa in an taimaka ma, saboda wani ana iya bashi jari ya lalata, to in an taimaka maka bai yiwuwa kai ka dawo bayan ka zub da naka ka dawo kuma ka ce a sake taimaka ba, a'a akwai wani shi ma ka bari chance a bashi, in ka bata naka kai ne ka bata. To dan haka lafazi na al-abtal bai dace a ce ɗan ƙwallo ba su ne muke alfahari da su, su muke dare magana su. Bai dace a ce ɗan siyasa na duniya ba kawai ne muke ganin ƙima su da darajar su. Bai dace a ce maganar wani mawaki ba shine star naka, wanda in yayin magana shine zarumin ka, kana ganin magana tana da muhimmanci. Shi yasa ma ina ganin Saudiya Malik Faisal rahimahullahu ta'ala tafin ya mutu ko ƴaƴansa ne ko shi, akwai gidauniya da suka fitar ta ba malamai manyan cututtuka. Duk wani babban malami Sheikh na Afrika, akwai Sheikh Abubakar Mahmud Guni rahimahullahu ta'ala, ya samu wannan kyauta. An gane ko? An bashi wannan ja'iza ta Malik Faisal, wanda lokacin da ya je bai karɓi ko dala ba, iyaka dai ya ce ai musulmi aiki da waɗannan kuɗaɗe. An gane ko? Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemu, shekarun da suka wuce na manta shekara biyu dai ko uku haka, shi ma ya samu wannan kyauta. An bashi wannan kyauta saboda ƙoƙarin da ya kawo na bincike kan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kusa ka fara Mahmud Gumi, saboda tafsirin da ya rubuta Raddul Athan ila Ma'anil Qur'an, da kuma irin yadda yake taimakawa al'amura na da'awa, da wayar da kan musulmi su tashi tsaye, ka su zauna wuri guda ba su nan ganyen aiki. Tunda in ka dubi da Najeriya, arewa take rike da Najeriya, su ke noman kaza, su ke kaza, su ke kaza. duk da man da aka fiddo a Najeriya da kudaden noman ɗan arewa ne amma yanzu gashi nan domin ya samu an riga an mayar da abu wuri guda ana ce musu ba su aikin komai ba su da wani amfani kaza 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 saboda su musu yi an gane wannan ko to da haka a takaicen dai takaitawa sai kuma ina ganin rabitatul alamul islami ita ma tana da yanzu ina ganin abin ya tsaya duk malamin da ya littafi musamman suna ba da kyauta akan fage kaza a malamai su rubutu a basu Sheikh Mubarak Fori wanda ya rubuta Ar-Rahif Al-Maktum tsira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan firi
wannan
yankin da ya gabas tun da nan ko Pakistan ne haka ba da sauda da misali ina ganin sai ta ko wajen Pakistan ne to kaga wannan mutumin ya samu wannan kyauta shi ma kyautar da ya samu tana da gwabi wannan lokaci to kaga wannan yana taimaka ma malamai to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta mu zamanto mu fahimci wane ne zalumi bai yiwa a ce a dauko mu na kafiri karshen ta kuma ma abin da ya fada ba gaskiya bane a ce wadannan su ne zaluman mu sai zamanto kullum mun manta yau gashi kafiri zai hito ya fayyana gaskiya ya hoshe kwai amma mu nan zamanin musulmi komi yana ta indiya ce nan kullum ya fadi magana tana da muhimmanci gare ka wani kaza yana da magana yana da muhimmanci ba mu ce in ya fadi gaskiya ba mu ce ƙarya ne amma don Allah yanzu ana gama wanda ya zo da alqur'ani wanda ya zo da hasken da ya haskaka duniya wanda yake da addinin duniya babu irin addinin sa wanda shine fiyayyen halittar Allah duk ba a kawo shi cikin mutanen da kamata dauka da muhimmanci sai dai wani dan kwallo ko kaza ko wani zarumi Afrika ya mutu Nelson Mandela a ce shugaban kasa dari sun zo wajen turbu da waɗannan su ne zaruman da kawai an ka sani a duniya alal aqal ya kamata musulmi mu yi tunani mu san cikin halin da muke ciki ina fata an fahimci ni ba nan lokaci ya matso ka ɗan masu jarida suna ta kallo kan mu zo mu wuce iyaka ko ba haka ba lokaci ya matso kwarai da gaske za mu dakanta a nan sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya ba mu rayuwa ya ba mu iko za mu sake zuwa da wani sabon maudu'i shi ma mu ga abin da ya kamata mu dan ce a kan shi gurgudun ilimin da Allah ya karanta ilimin da Allah ya ba mu
na'am to الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا النبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله جماعة نمقام كما سيدة والنسيدي كما يدى ماليتي سيكم مرانا وتو إن شاء الله إذا الله كم نرى إن شاء الله تعزوا أتقبع لأنك من أخبات الله سبحانه وتعالى يساك مالا دان خيري كما دام يأمبين دا وانا داما نويت وصلي دا وانا إبادة مروك أما كاونا مدى سرعة ومسلمي يا قسمة جبدة سرعة ساشم مسلمي da kuma waɗanda ke kwance ba su da lafiya asibiti ko kuma a gidajen su ko suna tafiya da rashin lafiya muna roƙon dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya gaba ɗaya kuma duka wanda suke bara addu'a zuwa gare mu Allah da mu da su duka ya biya mana buƙatun mu na alkhairi gaba ɗaya Allah ya ɗauki ka musulunci da musulmai Allah ya kafiri da kafirai ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين